ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكي سادوها أولا يمتي نا تلاتة يو شابيو يو شابيو غوتن رمضان أكني شاترة غوتن رمضان أفوا يو شاترة غوتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة أليه إيدة أربعين دقاء واندكم إيكي ليلي لشاترة أفوا ناجو يا أبوكو wanda yake daidai da 12 ga watan 5 miladiya ta 2020. Wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsir suratul anbiya, wannan shine majalisin mu na 7 a cikin tafsirin wannan wata mai albarka, inda zamu tashi akan aya ta 19.
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
نعم. الله يجي وله من في السماوات والأرض ودن دسكي سمي لودن دسكي قصدر ناسني، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ودن دسكي وجنسكما باسعين جربا كي جمد بوتا مسا، ولا يستحسرون باق مسا ججياوة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون suna tasbihi dare da rana ba sa kosawa. Waɗannan ayoyi alaƙar su da ayoyin da suka gabata a can baya, Ubangiji subhanahu wata'ala ya kore wa kansa wargi da wasa da sharholiya da shagalta, saboda wannan ayyuka ne na mabukata waɗanda suke da wani abu na bukatar rai, na bukatar zuciya, waɗanda za su bebe wato kansu kewa da ita, wanda Allah subhanahu wata'ala kuma baya da wata bukata. Idan ya zanto kuma Allah subhanahu wata'ala baya da bukata, wanda yana nuna tamamul kudura, yana nuna cikar kudurar Ubangiji subhanahu wata'ala, domin wanda ba shi da wanda yake da bukata to ba shi da cikakkiyar kudura, Ubangiji kuma yana da cikakkiyar kudura. Saboda haka yace wala hu man fis samawati wal ard, duk abinda yake, duk waɗanda suke sambai da wanda suke ƙasa, duk nasa ne. Sannan kuma idan muka duba a baya za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana yadda kafirai suka rika sukan Al-Qur'ani, suka rika sukan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganu iri-iri na rashin kan gado, wanda duk buƙatar su dai a cikin wannan soke-soke shine su ki miƙa wuya, su ki biyayya ga Allah subhanahu wata'ala, su guje wa bauta mata. To shine Ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya musu cewa shi ma ba mai bukatar bautar su bane, ya tsarkaka daga bukatuwa zuwa ga bautar da za su yi masa, baya da wannan bukatar, domin ko shine mamallakin kowace halitta, duk wani abu da yake halittar sama halitta ne a sama ko a ƙasa, na mutum na mutum da aljan da sauran halittu duka nashi ne. Saboda haka kuma a wajensa akwai mala'iku waɗanda suke masa biyayya, masu jin tsoronsa, da ba sa ƙaƙƙautawa wajen yi masa biyayya, ba sa saɓawa umarninsa. To wannan kaɗai ya isa ya nuna cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ba ya da buƙatar abinda su suke tinƙaho da shi ko suke bujirewa Allah a kansa shi ne bautar Allah, ba ya da buƙatar. Kuma idan har mala'iku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su halitta da ta fitar ɗan adam, sun miƙa wuya sun sadu da sun saran daga Ubangiji subhanahu wata'ala, don menene shi ɗan adam wanda yake cike da rauni ba zai mika wuya ga Allah subhanahu wataala ba. Saboda haka idan Ubangiji yana da buƙatar da'ar wani mahaluki, to da'ar da mala'iku suke masa ta ishe shi. Saboda haka ko su yi biyayya ko kar su yi, Allah subhanahu wataala ba ya buƙatar komai nasu, ballantana ma duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa mulkinsa ne domin halittarsa ne, bayansa ne, kuma ƙarƙashin gudanarwarsa suke. Saboda haka shi kadai ne yake tasarrufi a kansu, don haka bai halatta ga wanda yake da wannan sifar a ce an haɗa shi da wani wajen bauta masa. Saboda haka a nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna cewa duk wani abu da yake sama da ƙasa gaba ɗaya ƙarƙashin tasarrufin Ubangiji, ƙarƙashin mulkin Ubangiji yake. Sannan kuma bayi ne ga Allah, shi ne mahaliccinsu, shi ne mai ni'imta su, shi ne mai ba su ni'imomi iri-iri. Don haka wajibi ne su a miƙa wuya gare shi, a yi masa da'a, a bi hukuncinsa. A nan za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da man fis samawati wal ard, wanda man tana nuna uqala, tana nuna masu hankali. Amma a nan ana nufin duka halittu da waɗanda suke da hankali, da waɗanda ma ba a siffanta su da hankali, kamar abubuwan da suke jamadat ne, kamar itatuwa da duwatsu da sauransu, dukkaninsu sun shiga, illa iyaka kawai an rinjayar da ɓangaren masu hankali ne. Shi yasa aka yi amfani da kalmar man, ba a yi amfani da kalmar ma ba. Za mu ga ana amfani da kalmar ma fis samawati wa fil ard, inda ake kuma rinjayar da janibin ma saboda su suka fi yawa akan man. Nan kuma saboda al'uqala su suka fi daraja a cikin halittun Allah, sai aka rinjayar da su, aka yi amfani da kalmar man. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake da wannan shi yake nuna cikakkiyar kudarar Allah subhanahu wata'ala. Sannan kuma ya ce wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, waɗanda suke wajensa ba sa yin girman kai game da bauta masa, wala yastahsiruna, kuma ba sa gajiyawa. Waɗanda suke wajensa ana nufin mala'iku, wato mala'iku su ake nufi da wannan, su ne wanda ba sa girman kai wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala, da miƙa wuya gare shi, kuma ba sa gajiya wajen bauta masa, kuma suna bauta masa babu ƙaƙƙautawa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, waɗanda suke wajen Ubangijinka su ne mala'iku, la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa girman kai wajen bautar Allah, wa yusabbihunahu, kuma suna tsarkake shi, wa lahu yasjudun, kuma gare shi kadai suke sujjada, ba sa saba masa dukkan wani abu da umarni da zai ba su, suna bin umarninsa, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba wa Allah akan abin da ya umarce su, wato su ƙi. Sannan wa yaf'aluna ma yu'marun, abin da ya umarce su suke yi, wato ba zai ba su umarnin su yi abu ba, su yi wani daban ko su ƙara ko su rage akan umarnin da ya ba su. Ba za su yi ba, kuma in za su yi masa biyayya har ila za su yi ta cikakkiya ba tare da sun saba masa ba. Saboda haka a nan kamar Ubangiji subhanahu wata'ala yana hannunka mai sanda ne ga su waɗannan kafirai da ake tafafata da su, ta taɓurza da su akan su bauta wa Allah, cewa su suna yi wa Allah subhanahu wata'ala girman kan ba za su bauta masa shi kadai ba. To in suna yin wannan, amma kuma sun yadda su bauta wa gumaka, sun yadda su bauta wa wasu abubuwa na shirme, waɗanda su za su sassaƙa su da hannunsu, su suka yi su da hannunsu, amma sun ki su bauta wa Allah. A nan za mu ga wata balaga ta Alƙur'ani, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar wala yastahsirun. Asalin kalmar hasara ce, kalma ce thulathiyya, fi'li ne thulathi, amma aka ƙara masa wasu haruffa uku ya koma sudasi. Aka ƙara masa alif wa sin wa ta, wanda a ƙa'idar larabci duk sanda aka ƙara haruffa akan wata kalma, to wannan yana ƙara wa ita ma'anar kalmar ƙarfi, yana ƙara mata ƙarfi, wato ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Duk sanda aka ƙara kalmo abin haruffa a cikin kalma, to ma'anarta ma za ta ƙaru. wannan koda a cikin maganganu na Laraba ballanta da maganar Ubangiji subhanahu wataala da babu wani abu da yake shigowa ciki wanda zai zama ba shi da wani amfani. Kamar Allah subhanahu wataala ya ce kullum astawqad sawqad naran kullum kamasalin da istawqada naran, kaga istawqada naran da yake da awqada naran a ma'ana, amma ka ƙara da alif wa sin wa ta a cikin kalmar istawqada naran dan a nuna lokacin da su hura wutar nan sun sha wahala, sun yi ta fafutuka wajen neman abin da za su hura wutar, sai da suka wahala suka hura wutar, sannan Ubangiji subhanahu wataala dhahaba Allahu bi nurihim, sai Allah ya tafiyar da hasken, ga wutar tana ci amma kuma babu haske. Wannan don a nuna maka karewar wato bakin ciki da zai same su, wato kololuwar bakin ciki da zai same su saboda ka wahala wajen yin abu da karshe ka tashi babu abin. To anan ma za mu ga maimakon ai amfani da la yahsurun sai aka ce la yastahsirun, aka kara alifun aka kara alif da sin da ta a cikin kalmar ta zama sudasiya dan a nuna tsananin jin wato gajiya, tsananin gajiya wato dan a nuna cewa mala'iku suna ibada, ibada da suke ba kankanuwa bace, ibada ce da inda a ce wasu za su yi ba mala'iku ba, to za su yi gajiyar da ba ƴan ƙarama ba, wato za su ji matakar gajiya, saboda haka suna yin aikin da ana shan za a sha wahala inda wasu za su yi amma su ba sa shan wannan wahalar. Ba wai ana nufin cewa la yastahsiruna ba sa shan uwar wahala, wato suna shan ƴar kaɗan amma ba sa shan mai yawa ba, ba wannan ake nufi ba. A nan an kawo wato an kore tsananin shan wahala, wato tsananin shan wahala a nan an kore ta don a nuna cewa aikin da suke yi aiki ne wanda ake shan wahala mai tsanani idan an yi shi, domin a ce ana bautar Allah ba ƙaƙƙautawa dare da rana, kaga wani abu ne wanda dole idan da a ce jikin ɗan adam ne ko wata halitta daban zai yi wannan aiki dole zai sha wahala sosai, to su ba sa shan wannan wahala, don haka kore tsananin wahala a nan ba yana nufin tabbatar musu da wahala ƴar kaɗan ba, illa iyaka dai balaga ce don a nuna tsananin aikin da suke yi, aikin da suke yi mai tsanani ne wanda a ɗabi'arsa ana shan wahala sosai. Allah ce yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, wannan shine fassarar la yastahsirun, yace ba sa shan wahala ba sa shan wata wahala saboda me, duk da gashi yusabbihuna al-layla wan-nahara, suna tasbihi dare da rana ba ƙaƙƙautawa, la yafturun ba sa kosawa wato a kowane lokaci. Wannan bayani ne na la yastahsirun, me yasa aka ce ba sa shan wahala, saboda ga tasbihi da suke wanda a ɗabi'a wanda zai yi tasbihi dare da rana ba ƙaƙƙautawa babu shakka zai gaji. To wannan yana nuna cewa mala'iku dukkanin lokutansu suna karar da su wajen bautar Allah ne, cikin bautar Allah suke yin su, saboda haka ba su da wani lokaci wanda yake lokacin hutawa ne ko lokaci ne da za a ce mutum yana free ko ba ya da aikin yi, a kowane lokaci cikin bautar Allah suke, kuma ga su da yawa ba kaɗan ba, suna da yawa. To wannan yana nuna azamatullahi subhanahu wataala, yana nuna girman Ubangiji subhanahu wataala da girman ƙudurarsa, yana nuna kuma jalal na sultanillahi azza wa jalla, wato girman ikon Ubangiji subhanahu wataala da girman hikimarsa, wanda yake da irin wannan mulki da yake tare da irin waɗannan halittu manya-manya kuma suke cikin bautarsa ba ƙaƙƙautawa dare da rana tare da yawan da suke da shi, babu shakka wannan shi ne ya cancanta a bauta masa. Bai kamata a ce an bauta ma wani abu ba shi ba, saboda haka sifa ce ta mala'iku cewa a kowane lokaci fi tasbihin da'im, suna cikin tasbihi da ba ƙaƙƙautawa. Tasbihin mala'iku sauti ne da Allah subhanahu wataala yake halitta a tare da su, wanda baya hana su isar da wahayi, ana aiko su iso kawo manzanni wahayi, ana sa su wasu ayyuka, wannan ayyuka da suke yi baya hana su ci gaba da wannan tasbihi kamar yadda Allah ya sifanta su. Allah ya sifanta su cewa dare da rana cikin tasbihi suke, cikin bautar Allah suke. Kuma mun sani cewa cikin mala'iku akwai wadanda Allah subhanahu wataala ya wakilta musu wasu ayyuka wanda suke yi, kamar Jibril da yake daukan wahayi, sakonni na Allah subhanahu wataala yana kaiwa annabawan Allah. Wannan aiki da zirga-zirga da yake baya hana shi ibada, yana yin wannan aikin kuma cikin ibada har ila yake na tasbihi ga Allah subhanahu wataala. Kamar mala'ika Mika'il da aka bashi wato abin da ya shafi saukar da ruwa da sauran ni'imomi da suke sauka a bayan ƙasa, fitar da tsirrai da sauransu, wannan baya hana shi aikin, wannan baya hana shi tasbihinsa da yake yi. Malakul maut da yake ɗaukar mutuwa, da yake ɗaukar rayuka a kowane lokaci, sanda aka mutu mutum ko dabba ko ƙwaro ko waye, duk shi ne yake ɗaukar ran, duk shi ne waɗanda aka sa su wannan aiki tare da shi. To wannan aiki da yake yi shi ma wanda koyaushe cikin yinsa yake, wannan shi ma baya hana shi yin tasbihin sakamakon da Allah yake ya ce lillahi wan nahar, dare da rana ba ƙaƙƙautawa. To haka nan sauran mala'iku duka Allah ya ba su wani assignment wanda suke yi, wannan assignment din baya hana su su ci gaba da tasbihin da suke a kowane lokaci. Imam al-Tahawi a cikin littafinsa Mushkil al-Athar da Imam al-Tabarani a cikin littafinsa Al-Mu'jam al-Kabir sun fitar da hadisi daga Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa wata rana muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, to annabi yana zaune tsakiyar sahabbansa, sai ya ce da su atasma'una ma asma, kuna jin kuwa abinda nake ji? Sahabbai suka ce ma nasma'u min shay, mu ba abinda muke ji ya rasulullah. Yace inni la asma'u atita as-sama' wa ma tulamu anta ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. النبي كي وا سما تاي ني ناجن كهرة سما كما بزا أزريجيت بإذن تاي كهرة سبو لباب مسكات إنكي أجكنت فاجي أوريان أكوي ملائكة مدينة جدا كوي نتي صلاك سما تكتكي ما كل babu masaka tsinki, babu maudar shibir dali daya, babu a cikin sama na sarari, face a gurin za a san mala'ika ko dai yana tsaye ko kuma yana cikin sujjada. To waɗannan kaga cikin ibada suke babu kakkautawa a kullum. Ibnu Jarir al-Tabari da waninsa sun ruwaito daga Ibnu Jarir al-Tabari Abu Shaykh fi Kitab al-Azama, sun ruwaito daga Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal al-Hashimi, yake cewa wata rana ya zauna wajen Ka'bul Ahbar, ɗaya daga cikin malamai ne na Yahudawa waɗanda suka musulunta cikin tabi'ai, suka musulunta kuma suka lizinci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa wata rana ina yaro, shi Abdullah ibn al-Harith yace ina yaro sai na zauna a gaban Ka'bul Ahbar, sai na ce da shi me za ka ce game da fadar Allah yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun, cewa mala'iku suna tasbihi dare da rana babu kakkautawa, ba sa gajiya. Amma yashghaluhum an at-tasbihi al-kalam war-risalatu wal-amal, tambayeshi to ashe daukan sakonnin Allah da suke kai annabawa da magana da kuma aiki baya shagaltar da su? Zanto ba su yi tasbihi ba a daidai wannan lokaci? Sai Ka'bul Ahbar sai ya tambaye shi, ce fa manil gulam, kai wani yaro ne wannan kai? Sai ya ce min bane Abdul Muttalib, ni daga cikin yaya Abdul Muttalib, ma'ana al-Hashimi ne. Sai Ka'bul Ahbar ya sumbanci kansa, sai ya ce da shi ya bunai inna allaha ja'ala lahumu at-tasbih kama ja'ala lakum an-nafas, yadda Allah ya sanya muku numfashi haka ya sa musu tasbihi. Alaita tatakallamu wa anta tatanaffas wa tamshi wa anta tatanaffas, ce ashe ba kana magana ba kuma kana numfashi, kana tafiya kana numfashi, ka zauna kana numfashi, ka tashi kana numfashi, duk ayyukan da kake yi da faɗi tashinka ai ba ana ka numfashi. To haka su ma tasbihi yake a wajensu, duk wani abu da suke yi baya hana su ci gaba da numfashi, kamar yadda ka san baya hana su ci gaba da tasbihi, kamar yadda san kana yin numfashi. saboda haka kaga ashe su wata halitta ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi su a haka, kamar yadda ya halicce mu da bukatuwa ga numfashi ko muke yin sa ba tare da muna wahala, ba wanda zai ce shi saboda kawai yana shan in ba rasa numfashin ne zai shiga wahala. Ba yanzu maganar corona din nan mafi tsananin abin da za a ce tana rike numfashi, tana shaƙe numfashi da sauro, ma'ana ta hana ka yin numfashin. Ashe yin numfashin shi ne zaman lafiyarka. To yadda muke yin numfashi din nan haka su ma suke tasbihi, kaga babu maganar gajiya tare da su, kuma babu ko wani lokaci da za a ce ba sa cikin tasbihi. Yadda ka san mai rai babu wani lokaci da za a ce baya cikin numfashi, in ya shiga yanayin da ba zai yi numfashi ba to ya shiga wani garari mai wahalar gaske. Wannan aya tana nuna halaccin at-tasbihul mutlaq, wato zanto mutum yana tasbihi a koyaushe a duk inda yake so, a duk sanda yake so, a kowane lokaci. Irin wannan aya da irin wasu umumati da suka zo a Alkur'ani duk suna tabbatar da haka. Akwai umumati guda uku da suke ci Alkur'ani waɗanda suke nuna halaccin yin tasbihi fi kulli zamanin bila istisna, fi kulli halin bila istisna, fi kulli makanin ala wajhi al-umum ala bil jumla, fi kulli zaman bin zaman bila istisna, kamar inda Allah yake cewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, kaga fi kulli zamanin a kowane lokaci. Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yanda Imam Muslim ya ruwaito, Bukhari ya kawo shi mu'allaq, tana cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a kowane lokaci. Kaga wannan umumul zaman ne a kowane lokaci, saboda haka ya halatta mutum a kowane lokaci ya ambaci Allah subhanahu wataala, ya yi zikiri a kowane lokaci. Hakanan umumul ahwal shi ma an shar'anta zikiri a kowane hali bila istisna, a mutum a zaune yake, a tsaye yake, a kwance yake, a tafiye yake, duk zai iya yin zikiri. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, sai ku ambaci Allah kiyaman kuna tsaye ko qu'udan kuna zaune, wa ala junubikum ko kuna kwance. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, da suke ambatan Allah kiyaman a zaune ko a binnan tsaye ko a zaune ko a kwance. To wannan yana nuna umumul ahwal, a kowane hali mutum yake ya halatta ya yi zikiri bila istisna, babu wata togaciya nan. Sai kuma zikiri fi kulli makan, wannan akwai istisna'i dan kadan da ya shiga ciki, kamar lokacin biyan bukata mutum ba zai yana kan abin biyan bukatar sa ba a ban daki, sannan kuma yana ambatan Allah a daidai wannan lokacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta sallama yana bauli bai ansa sallamar ba har sai bayan da ya gama, ya tebi ma sannan ya ansa sallamar. Saboda haka wannan shine dan istisna'in da ya shigo, amma ba haka ba shi ma a ko'ina mutum yake zai iya ambatan Allah, ko yana gidansa ne, ko yana tafiya a cikin motarsa, ko yana a kasuwarsa, a cikin kantinsa, ko yana wajen aikinsa, ko soja a filin yaƙi. Iza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran, saraka a kowane yanayi mutum yana iya ambatan Allah, a kowane guri mutum yana iya ambatan Allah, amma akwai istisna'i kadan kamar fi hali qada'il haja, lokacin da mutum yake biyan bukatarsa. Shari'a ta keɓance wasu lokuta da wasu gurare da wasu abinan halaye da wasu zikirai na musamman, wanda aka ce a lokaci kaza ana so a yi zikiri iri kaza, a lokaci kaza ana so a yi zikiri iri kaza, kamar azkaru sabah wal mata. Kaga zikiri ne na musamman da shari'a ta ambace shi ta ce a yi shi da safe, da kuma zikiri na musamman da aka ce a yi shi da yamma, da kuma azkar kamar lokacin da mutum ya yi sujjada, ko lokacin da mutum ya yi ruku'u, ko lokacin da yake sallah ta takbara, takbira da yake da sauransu. To wannan kaga azkar ne da aka keɓance su a wani guri na musamman, wanda a lokacin su aka fi so ka yi, kamar azkarus sabah su aka fi so kai azkaru adbar salawat misali bayan salloli na farilla akwai zikiri da ake yi akwai tasbihi da ake yi da takbir subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da ake a bayan kowace sallah to waɗannan a lokacin da aka yi sallah su ne su suka fi falala wanda ba su ba to mafzul ne ba shi aka fi so ba duk da ba haramun ba ne don kayi wani zikiri ba su ba amma da a ce mutum zai gaba ɗaya yi watsi da waɗanda aka keɓance a wasu gurare da wasu lokuta na musamman ya yi watsi da su ya dimanci wasu zikirrukan daban to anan zai iya zama ya yi bida saboda kaucewa sunna gaba ɗaya da lizimtar akasinta wannan shi ne ke kai mutum zuwa ga bida saboda haka ala ayi hal wato zikirin ubangiji subhanahu wataala an shar'anta shi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin wa fi kulli hal fi kulli makan nan ne aka samu dan istisna'i kadan aka dan samu togaciya yar karama da aka fitar da wasu lokuta wanda mutum ba a buƙatar ajiya ya yi zikiri a daidai wannan lokacin cigaba
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
to anan ubangiji subhanahu wataala zai kawo mana wasu dalilai guda hudu na hankali da kuma na nakali wato na nafsi waɗanda suke tabbatar da wahdaniyar ubangiji subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala ɗaya ne akwai abin mamaki dangane da kafirai waɗanda ake ta gwagwagwa da su a kan su bauta wa Allah shi kaɗai su daina bautar wani abu tare da Allah ko su daina bautar wani abu ba Allah ba duk abinda za ka bauta masa ba Allah ba dole ya zanto ka ga wani abin da yake tabbatar da cewa wannan abu ya cancanci a bauta masa wato ka ga wasu dalilai waɗanda suke nuna cikar ƙudurarsa ko suke nuna cikar iradarsa mutlaqul irada ko suke nuna cewa shi ne yake da tasarrufi yadda ya ga dama babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin tasarrufinsa ko kuma wani abin da dukkan wani mai hankali ya ittifaki a kansa to idan ya zanto wannan abubuwa da kuke bautawa duk babu ko ɗaya daga cikin waɗannan dalilai a tare da su don me kuke bauta musu ku dai ba ku ga cewa waɗannan abin da kuke bauta wa cewa ko sun yi halitta ba ko kun tabbatar ba su yi halitta ba ba su suka yi sama ba ba su suka yi ƙasa ba ba su suka yi ruwa da iska da rana ba su suka halicce ku ba ku ne kuke yin su da kanku ba ku ga wani marar rai sun ba shi rai ba ba ku ga wani sun kashe shi ba ba wani abu da suka taɓa tsina muku mai amfani za ku ce eh wannan kun ga sanda gunkin ne yake muku haka to me yasa za ku bauta masa shi yasa Allah ce amittakhadhu alihatan min al-ard hum yunshirun yanzu za su riki wasu ababen bauta a ƙasa ne wanda su suke raya matacce ma'ana ya kamata a ce waɗannan da kuka riƙa a nan bayan ƙasa kuna bauta musu a ce kun ga wani abu na dalilul qudra tare da su kamar a ce sun raya matacce ubangiji subhanahu wataala ya nuna kamalar ƙudurarsa ya nuna kamalar girmansa ya nuna cikar ikonsa akan komai saboda haka ku ya aka kuka bar Allah subhanahu wataala mai cikakken iko wanda kun yarda shi ya yi sama da ƙasa shi ya halicce ku kuma ku riƙa bauta ma wani abu wanda ba Allah ba Allah subhanahu wataala yana nuna musu cewa ya kamata a ce abin nan da suke bauta suna da wata hujja da za su kafa dalili da ita akan bautarsa واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله يقول سكري أبوا بوتابا الله بأ waɗannan abubuwan bauta la yakhluquna shay'an, ba wani abu da suka taɓa halitta, babu abin da suka halitta. Wa hum yukhlaquna, su ne ma ake halitta su, domin ku kuke yin su da kanku, ku kuke sassaƙo itacen da za ku yi, itacen nan da kuka sassaƙo ba shi kansa ba, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tsoro da shi, kun yarda cewa aikin Allah ne, halittar Allah ne. Ko kuka sassaƙi ƙasar da kuka kwaɓa, kuka gina, kuka yi wannan gunki da kuke bauta masa, amma kuma duk da haka ku ci gaba da bauta masa. La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an, sannan ba su mallakar wa kansu amfani ko cutarwa ba, ma'ana su a karan kansu ba sa iya cutar da kansu ko su amfanar da kansu. To ya za a yi ku ku rike su a matsayin za su yi muku, faqidu shay'in la yu'ti, a wanda ba shi da abu ba za ka ce baka ba, kana nufar wanda yake da shi ne domin ka gashi tare da shi ka ce kai ma ya san maka. Amma wanda a karan kansa bai yi wa kansa ba, baya iya tsira wa kansa komai, to ta yaya kai za ka zo ka sunkuya kana bautarsa, inda za ka ɗan yi motsi babba haka ka buge shi, sai dai kai ka ɗago kayanka da kanka, kuma baya da iko ya ce ko ya rama ko ya fusata ko wani abu, saboda kai kake taimakonsa. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura, ba su mallaki kisa ba ko mutuwa, abin nan ko rayuwa ko kuma tashi bayan mutuwa. Yanzu muna ganin da yawa a lokacin koronan nan ba ƙaramin wa'azi ba ce, kaga a guraren bauta ana yi wa allolin feshi, ai masa feshi kai korona ta hau kansa. To ya kamata shi a je gurinsa a roƙe shi ya yaƙi korona ne ya kawar da ita, amma shi ake feshewa ana guguge shi saboda korona katta abin nan. Sau haka wannan kadai ya isa, la yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura, abin akwai ban mamaki. Wannan kamar Ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna musu rashin hankalinsu da wautarsu da jahilcinsu. Shi yasa Allah ce wattakhadhu alihatan min al-ardi am ittakhadhu min dunihi ittakhadhu alihatan min al-ardi, aka kawo jumlar min al-ardi, wato daga duniyar ku kuka ɗauko abin bautar nan ƙasa inda kuke rayuwa, a nan kuka sassaƙo wani abu na itace ko wani abu na dutse ko wata ƙasa, a nan dai kuka ɗauko abin, wannan bai kamata ya zama abin bauta ba. Kamar yadda Annabi Ibrahim alayhis salam ke cewa qala ata'buduna ma tanhitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yanzu ku rika bautawa abinda kuka sassaka shi da hannunku, ku ga sassaka shi ko ku zo ku bauta masa, kuma kun san cewa Allah shi ya halicce ku da abinda kuke yi duka, da sassakar da kayan sassakar da waye, duk kun san halittar Allah ce, kuma ku bar Allah ku zo kuna bauta masa. Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya daga Mahdi ibn Maimun, yake cewa ya ji Abu Raja Imran ibn Milhan al-Utaridi, Imran ibn Milhan al-Utaridi tabi'iyun ne Mukhadram, ya musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai gama aiki sallallahu alaihi wasallam ba, so aka zama tabi'i Mukhadram, yake cewa shi Imran Abu Raja al-Utaridi yake cewa kunna na'budu al-hajar فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به وتشيد كنز باين يا زما مسلمي يكي غنن إيرن ووتن دسكير إيلوك تسنى جاهلية يكي هكا مغا كسن تيمنا بوتا ودوزي ɗaya mai riki dutse yana bautarsa kullum da safe, zai zo ya bauta masa ya faɗi ya sujjada ya goho a gabansa, gobe ma haka wani abu ya rara ko shi na tsoro ya zo ya tsuguna ya faɗi ya roƙe shi. Idan muka ga wani dutsen da ya fi wannan ko ya fi shi haske ko ya fi shi sumul-sumul, shike sai mu zo mu ɗauke wannan da muke bauta wa je, sai mu jefar da shi, sai mu aje wannan a gurin. To ya canza Allah, yace sai mu dauke shi fa iza wajadna hajaran huwa akhyaru min da samu dutsen da yafi shi kyau yafi shi haske ko yafi shi zubul zubul bayan sa yafi shi ban sha'awa sai mu zo mu dauke da mu sai mu kawo shi mu aje wa alqaina shi kuma ta muje mu jefar da shi yace fa iza lam najid hajaran in ko muka zo bauta muka ga ba mu da dutse ko a cikin halin tafiya misali sun yi tafiya kuma suka yi bukatar bautar ba dutsen sai shi jama'a na juf watan min turab sai mu tattaro kasa mu tattaro kasa mu tara kasa sai mu kamo akuya mai wacce ke mai nono sai mu tatsa nonon akan ta akan wannan kasar sai mu jika yadda kasar za ta cure ta dunkule ta mulmule shikenan sai mu maida shi abin bauta sai mu tada wafi kuma to kaga wanda shi ne abin da Allah subhanahu wataala bi takhadhu alihatan min al-ard daga kasa kuka rike abin ku kuka zo ku tattara abin kuna gani ku kai abin da kai kuma gobe za ku yadda shi jibo ku dan wani to watar waya take cewa har dabino wani lokaci sukan kwakwa tatta kwakwa ba su su rika bauta masa in sun ji wasci to kaga duk wannan yana nuna bauta Allah subhanahu wataala anan za mu ga ya yi musu inkarin daukan wani abun bauta ba Allah ba suna bauta masa ya kuma ce hum yunshirun su ne suke halitta a sanin kowa ne cewa kafirai ba su taba cewa gumakansu sun yi halitta ba wala insa alka man khalaqa samawati wal ardi yaquluna allah wala yaquluna khalaqahunna azizul alim duk sanda aka tambaye su waye halicci sama da kan za su ce Allah ne wala yaquluna khalaqahunna azizul alim ko su ce Allah mabuwayi masani shi halicce su saboda awar cewa suna yin halitta ba to amma me yasa Allah ya ce hum yunshirun anan sai su suke raye matacce anan saboda da'awar da suka yi musu na ilahiya tunda har suka ce suna su alloli ne to ya kamata su yi da'awar cewa suna raye matacce domin ba wanda yake cancantar ya zama Allah sai wanda yake da ikon ya raye matacce kuma yake da iko akan dukkan wani abin da yake makduf duk wani abin da ake da iko a kansa shi ma ya zanto yana da iko a kansa wanda kuma raya matacce yana daga cikin al-maqdurat dan menene kuka bauta musu kuka mai da su ababen abin nan bayan kun san ba su da wannan to wannan shine dalili na farko da Ubangiji subhanahu wataala ya zuci shine dalilin al-qudrati tamma cewa Allah shike da cikakkiyar kudura shike da cikakken ikon ne abin da yake so a san da yake so dalili na biyu shine wanda malamar ilmul kalam suke kira dalilul tamanu allati law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsh amma yasifun law kana fihi ma da a ce a cikin su da ya zamana a cikin su wato sammai da kasa akwai wasu abubuwan bauta ba Allah ba la fasadata to da sun lalace law kana fihi ma damirin yana komawa zuwa ga abinda aka ambata a sama a baya wala human fis samawati wal ard shi abinda yake sammai da kasa ko wadanda suke sammai da kasa nashi ne to sammai da kasa din su ne fihi ma din to da cikin su akwai wasu ababen bauta ba Allah ba to da sama da kasa sun lalace ta yaya za su lalace lalacewa abinda yanzu ido yake gani kuma duk wani mai hankali yake gani shine gudanar duniya akan wani tsari guda daya tsari guda daya da ba a taba ganin sa ya canza ba tun daga kafuwar duniya kuma har yau haka yake tafiya akan wannan tsarin fitowar rana daga inda aka saba ganin tana fitowa ta fadi daga inda aka saba ganin tana faduwa da abinnan kanunu sabab ana ganin idan an yi ruwa dare suna fita idan an rasa ruwa a zo a ga shuka da ta lalace ana ganin kanunu sabab a cikin harkar rayuwa ta dan adam in ya rasa ruwa ya ji kishi in ya rasa abinci ya ji yunwa in ya gaje ya buƙaci bacci in ya yi bacci ya huta waɗannan abubuwa duka da suke gudanar da duniya da abin da yake ciki ba su taɓa canza ba ba a taɓa samun cewa wata rana kawai an ga rana ta fito daga kudu ko arewa ba tun da aka yi duniya haka take da gudana ba a taɓa samun wani lokaci da damana ta zo ta aka saki ruwa ya sauka ƙasa kuma ba a ga tsirrai sun fita ba ba a taba ga lokacin da aka rasa tsire ba aka rasa ruwa kuma aka tsire sun bushe ba ba a taba ganin mutane suna rayuwa ba ci ba sha ba duk waɗannan abubuwa ne waɗanda kullun haka ake ganin statistics ba a taba samun canji ba to ashe kaga wannan yana nuna cewa wanda yake gudanar da su ɗaya ne ba biyu bane ballantana ya zama da yawa saboda idan da ya fi biyu ya fi ɗaya ya kai biyu ko sama da haka to da sai an samu abin da wannan tafiyar za ta wargaci sai an samu tafiyar ta wargaci domin idan suka zamo alloli ne guda biyu in suka zamo alloli ne guda biyu ko dai ya zama dukkaninsu kankankan suke kowanne Allah ne wanda yana jin kansa to da tabbas sai an samu rikici tsakaninsu domin sai ɗaya ya so abu ɗaya ce shi yau yana son canji wani abu yake so daban ba zai yiwu ba tun kafin duniya ta tafiya kan haɗe Allah subhanahu wata'ala ya kullu kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan lam a kana ma'ahu min ilah idhan la idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah Allah ce Allah bai rigida ba kuma baya da wani abun bauta tare da shi idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq da a ce akwai wani abun bauta tare da shi wanda shi ma yana da iko irin nashi shi ma yana jin Allah ne mai cikakkiyar kudura mai cikakkiyar irada mai yin abin da yake so to wata rana za a yi tawari la dhahaba kullu ilahin bima khalaq kowa ya ce kai mu gaskiya tafiyar nan ya kamata ya za'a raba kowa ya dauki nashi muna ga kasashe nawa ne wanda da a hada suke suka wargaje ba wani dadewa suka yi ba a tarihin kafuwar duniya da haduwa amma kuma sun wargaje tare da Soviet tana ina ta jamhuriyar al-jumhuriyatul arabiyya lokacin da Masar da Syria da Sudan suka hadu suka zama kasa ɗaya ba a je ko ina ba suka wargaje haka da muke ta ganin kasashe wanda sai suna kasa ɗaya su rabu kuma wadan yanki ne karami a cikin duniya ba fa duk duniyar ba to bari a ce duk duniyar da fadinta a ce tana karkashin wasu alloli ko guda biyu kuma tana ta tafiya ba abin nan kuma dukkan su kankankan kowa yana jin iko cikakkiya cikakken iko idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq da kowanne Allah sai ce to shi gaskiya zai tafi zai ware bangaren sa kuma daga nan ba fa abin zai tsaya a nan ba yadda muka ga dai muka ga tarihin dan adam tarihin masu mulki na duniya kowa kuma in yayi karfi kokari yake mamaye wanda yafi karfin sa ba zai tsaya iya wannan inda yake da shi ba zai kokarin ga cewa ya hado da na wani ya kara na shi girma da fadi da sauransu shine wala ala ba'dhum ala ba'd to kaga rashin samun wannan a tafiyar duniya da kafuwar duniya yake nuna cewa mai gudanar da ita ɗaya ne ba su zama da yawa ba dan da sun zama da yawa da haka za mu gani saboda muna ganin a rayuwa ta masu mulki a duniya muna ganin yadda a ce a jiha ɗaya a ce ana da gwamna biyu a san dole za a yi rikici a yi rikici yanzu za ka ga cewa da gwamna ma da mataimakinsa shi fa mataimakin nan bai da cikakken iko irin na gwamnan gwamnan shi ne gwamnan sunan shi kadai ne ake cewa gwamnan wannan mataimakin gwamna ake ce masa amma duk da haka ake samun rikici a tafiya ta yi tafiya wannan ya ce shi ana hana shi haƙƙinsa wannan ya ce an waya an yi marginalization ɗinsa an ware shi an hana shi komai wannan ya ce ya gano ana haɗa kai da 'yan adawa da sauransu ƙarshe a yi ta rikici to bari a ce kuma duk kowa gwamna ne kowa a garin shi gwamna ne ko a local government aka yi chairman biyu ai tafiya ba za ta yiwu ba to bari a yi shugaban ƙasa ɗaya biyu ba ɗaya ba a ce dukkanin su kuma suna da cikakken iko saboda karan da wannan zai ce ya hana shi ko wannan zai ce ya ba da umarni a yi ce wannan ya ce ya rufe gari wannan ya ce na buɗe to kaga mutane kuma umarnuwa za su bi kaga dole abubuwa da su lalace wani ya ce zan yi ƙarin kuɗin mai wani ya ce ni kuma na rage saboda haka za a yi samun rikici a yi samun conflict tsakanin abin nan. To idan muna ganin cewa a mulki wani dan takaitaccen mulki na dan adam da ba ma wani girma gare shi ba abin nan ba, ba zai yiwu ba ka haɗa mutum masu mulki iri ɗaya a guri guda ka ce su yi mulki, ka san ba zai yiwu ba, abubuwa lalacewa za su yi, rikici za a yi ta yi, rigima za a yi ta yi. To ina kuma ga duniyar nan da faɗinta da girmanta da abubuwan da ta kunsa, a ce masu iko da ita ba ɗaya ba ne, a ce suna da cikakken iko. Saboda haka kaga idan ya zanto dukkaninsu suna da cikakken iko, kowa yana da ikon da ɗan uwansa yake da shi, to na fasara ta baci za su yi. Idan kuma ɗaya yake da ikon ya fi na ɗayan, to shi zai zama Allah, wancan ba zai zama Allah ba, tunda yana da gajiyawa kenan, akwai an fi shi. Kuma a ce sai sun haɗu, a ce a kowanne yana da ikon da yana da buƙatar zuwa ga ɗaya, kaga dukkansu sun ba Allah ba. A ce sai sun haɗu su yi wani abu guda ɗaya, in sun rabu kowa ba zai iya yi shi kaɗai ba sai sun haɗu, to kaga dukkansu ba za su zama Allah ba, domin Allah wajibi ya zama yana da cikakkiyar ƙudura. To tafiyar duniya akan tsari guda ɗaya da tafiyar wanda suke cikinta akan tsari guda ɗaya ba tare da tarwatse ba, ba tare da an kasa amfana da su ba, don da a ce akwai wasu alloli daban ba Allah ba, to dukkan waɗannan abubuwan da ake amfana da su ba za su samu ba. Tafiyar rana da wata da haske da muke gani duk ba za su samu ba, don za a yi rikicin da duk za su tsaya, duk za su lalace. To amma kuma ga sunan ana ta amfana da su, wani alama ce da take nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala, kuma cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda ba shi da wani abokin tarayya tare da shi. To wannan shine malaman ilmul kalam suke kira dalilul tamanu. Wannan yana nuna wato yana nuna kadaitar Allah subhanahu wata'ala wajen cancantar bauta ne, ba yana magana ne akan wujudus sani ba, yana nuna akan wahdaniyatus sani, cewa Allah shi kadai ne, ba wai yana nuna samuwar Allah ba, domin waɗanda ake magana da su ba suna jayayya ne akan samuwar Allah ba. Kafirai ba su taɓa jayayya akan akwai Allah ko ba Allah ba, saboda haka magana ce ta bauta ma wani ba Allah ba, shi ma kuma a ce yana da sifa irin ta Allah, wanda sun san cewa inda akwai irin wannan to da duniyar ba za ta tafi ba. Wannan ta fuskar nizamul samawati wal ard, sannan ta fuskar shi kansa ɗan adam da rayuwarsa ba za ta yiwu ba idan ya zanto abinda zai bautawa ba ɗaya ba ne, in ya zanto abubuwan da zai bautawa daban-daban-daban ne, ba zai taɓa samun nutsuwa a cikin zuciya ba, zuciya ba za ta gyaru ba. A arbabun mutafarriquna khairun am Allahul wahidul qahhar, ababen bauta daban-daban-daban-daban su suka fi alkhairi ko Allah guda ɗaya? Babu shakka Allah guda ɗaya shi yake da shi yafi, domin da a ce akwai wani abu wanda zukata za su fuskanta baya ga Allah subhanahu wata'ala, a ce akwai wani abun da yake abokin tarayya ne tare da Allah subhanahu wata'ala, to zuciya ba ta samu nutsuwa ba, zuciya ba ta samu nutsuwa ba. Saboda me? Saboda babu yadda za a zuciya ta nutsu ba tare da bautawa Allah subhanahu wata'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, da zuciya kuma nutsuwar zuciya shi zai sa gaɓɓai da sauran gangan jiki ta samu nutsuwa. Idan ya zanto zuciya ba ta samu nutsuwa ba, to gaɓoɓi na jiki ba su samu nutsuwa ba. In ya zanto duka waɗannan ba su samu nutsuwa ba, to babu kuma abin da zai zama ya tafi daidai na ɗan adam, ya zama to gaba ɗaya al'amarin zai zama wa kana amru furuta, zai zama duk a sakarkuci. Ibn Rajab cikin Jami'ul Ulum wal Hikam yake cewa fala salaha lil qulubi hatta yakuna ilahu alladhi ta'lahu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhshahu huwa Allah wahdahu la sharika lahu, zukata ba za su taɓa gyaruwa ba har sai ya zanto abin bautarsu wanda suke bauta masa, suke saninsa, su so shi, su ji tsoronsa, shi ne Allah, shi kaɗai baya da abokin tarayya. Walau kana fis samawati wal ardi ilahun yu'allahu siwallah, da a ce a sammai da ƙasa akwai wani abin bauta banda Allah, la fasadat bidhalika samawati wal ard, da sammai da ƙasa duk sun lalace, kamar yadda Allah ya ce law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله تهكا أكفهن جيوا دنيا السماء دنيا القصد بعدها بعد ذلك تجارو sai idan duk wani motsi na ma'abuta sama da ƙasa ya zanto ga Allah subhanahu wata'ala wa harakatul jasadi tabi'atul li harakatil qalbi motsin jiki yana tare da motsin zuciya ne yana tare da iradar zuciya fa in kanat harakatuhu wa iradatuhu lillahi wahda faqad salaha wa salahat harakatul jasadi kulli idan ya zanto motsin zuciya da iradar zuciya gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala take to nan ma da motsi da iradar jiki gaba ɗaya sai ta zanto ga Allah subhanahu wata'ala kuma ta gyaru wa in kanat harakatul qalbi wa iradatuhu li ghayrillahi fasad to haka nan shi ma motsin jiki motsin zuciya idan yazo ya zanto ba ga Allah ba iradar sa ba ga Allah ba subhanahu wata'ala to nan ma zai lalace to nan kuma zuciyar gabinan gangan ciki gaba ɗaya sai ta lalace to wannan shine fasadin rayuwa ta dan adam in ya zanto akwai wani abun bauta banda Allah za a bauta ma wani ba Allah ba to fasadin rayuwa ta dan adam ita ma abinan rayuwa ta dan adam ita ma za ta lalace ba za a taba samun gyara akan wannan ba wannan magana Ibnul Qayyim a cikin Zafatul Lahfan yayi ishara zuwa gare ta sai zanto law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata ya kunshi alfasadul kauni ya kunshi kuma alfasadul ruhi alfasadul akhlaqi halayya da dabi'u ta dan adam ba za su gyaru ba mutakar dai a ce akwai wani abin da ake bauta ba Allah ba Allah ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun a sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi game da abin da masu sifanta shi suke sifanta shi abin da yake nana kasa suke yi wa Allah ƙarya suke da awar cewa yana da ɗa ko yana da abokin tarayya kamar da yace subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijin sammai da ƙasa ubangijin al'arshi game da abin da suke sifanta shi da shi wannan shine dalili na biyu shine dalil at-tamanu sai kuma dalili na uku wanda shi zamu shiga insha Allah a karatunmu na gaba dalilul iradatul mutlaqa Allah yana da cikakkiyar irada wacce babu wani wanda yake iya hana shi wani abin da zai so aikatawa abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.